الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Asabar daya ga watan Juma'al Akhira, hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439, daidai da 17 ga watan February shekarar miladiya ta 2018. Wannan shine kaset na 11 daga cikin jerin jerin kasusun karatun littafin Al-Istiqama na Al-Imam Sheikhul Islam Ahmad bin Abdul Halim ابن عبد السلام ابن تيمية الحرامي الله منجزي جافة تامس. وانا لكافي ينا كرم تبدمو منهجي مدي دي تيني تفسكر فسر آيو القرآن من جرمة دادي فما زم الله صلى الله عليه وسلم وانا فكي مغانا اكن صفات دكما دي دي توا اكن منهجي ارن لا النبي رسحبي او جم معاملة دا توحيدي دمك منتنس الله يساكا مشدع الخير. هيا بدي ابن تيمية bai gushe ba kamar al'adarsa, yana jero mana ka'idojin da zai gina karatun da ke cikin wannan littafi a kansu. Ya fara magana akan yadda mabiya mazhabobi suka samu kansu a cikin wani kusuri, cikin gazawa ta fuskar kasancewar limaman mazhabobi suna da aqida ta tabbatar da sifat da kyamar ta'awili da tsoratar da mutane daga shiga cikin harka ta ilmin kalam ko mantiki da makamantansu. Amma sai aka samu shahararrun mabiyansu a mazhabobin, su kuma irin waɗannan tafarkin suke bi. Bayan kuma ga kasancewa suna bin wannan tafarkin, har ma suna bid'antarwa da nuna kyara ga wanda yake kan asalin abin da limamin suka kafa, wanda hakan yana komawa zuwa ga suna cin diddige limamin su kenan. Za mu tashi a inda yake cewa as-sani abu na biyu, annash-shafi'iyya min a'zami an-nasi dhanna li ahli al-kalam wa li ahli at-taghbir. Al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah yana daga cikin waɗanda suka fi kaiwa matuƙa wajen kyara da nuna kyamar su ga ahli al-kalam, masu ilmul kalam, wa li ahli at-taghbir da kuma ahli tadbir sune sufayi waɗanda suke rawa da kiɗa da makamantansu, har suna tayar da ƙura a yin waɗannan abubuwa. Wannan hayan an zalika, Shafi'i ya kai matuƙa wajen hani akan ire-iren waɗannan abubuwa. Wa ja'ala lahu min al-bid'ati al-kharija al-sunnah, kuma Shafi'i ya tudu wani malami ɗaukan irin wannan aiki a matsayin bid'a wacce ke iya fitar da mutum daga cikin sunna. Al-kharija al-sunna, wanda ta fita daga cikin sunna. Thumma inna kathiran min ashabihi akkasu al-amra, sai kuma aka samu da dama daga cikin mabiya Shafi'i sun juyar da al'amarin sama a ƙasa. Hatta ja'alu al-kalam alladhi dhammahu Shafi'i huwa sunnata, har suka wayi gari ilmul kalam wanda Shafi'i din ya kinuna zargi da kyama a gare shi, suka maida shi shine sunna. Wa usulul din alladhi yajibu i'tiqaduhu wa muwalatu ahli, shine ka'ida addini, shine tushen addini wanda ya zama wajibi a kudirce kuma a kaunaci masu wannan i'tiqadin. In kada ki musamman littafin ainihin wato al-Imam Subki tabaqatu Shafi'iyya al-Kubra, zaka ga abin mamaki na irin wannan malamai waɗanda suke manyan malamai a cikin ilmin kalam, manyan malamai a cikin mantiki, kuma Shafi'awa. Zaka ji irin yadda wannan malami yake yaban su, yana ziga su, yana nuna babu wani abu da ya kai nasu, babu wani ilimi da ya kai daraja irin nasu, babu wani wanda ya tsere musu. Yayin da kuma malaman da ke kan manhajin salaf su kuma yana kyaran su, yana nuna cewa ba su iya ba, ba su dace ba. Kuma shi ma babban bashafi'i ne, Abdul Wahhab As-Subki, Allah ya gafarta mishi. Yace waja'al wujub al-kitab was-sunnah alladhi madahahu Shafi'i huwa al-bid'ata allati yu'aqabu ahliha. Shi kuma abinda Qur'ani da Sunna suke hukuntawa, wanda Shafi'iyya yaba abu, Shafi'iyya nuna yabawa ga abinda Qur'ani da Sunna ke hukuntawa na akida, to sai su ce wannan kuma shine bid'a, wannan shine abin zargi, wannan shine abin da suke ganin ya dace masu bin irin wannan tafarkin ai musu hukuba. Al-Imamu Shafi'i idan ka karanta littafin shi Al-Umm zaka ga maganganu haka a cikin tarihinsa da ainihin wato Malam Abdurrahman ibn Abi Hatim yayi Manaqib Shafi'i, haka na Al-Imamu Al-Baihaqi, haka a cikin tarjumarsa da ke cikin Siyaru A'lamin Nubala da ainihin tarjumarsa da ke cikin littafin Wafayatul A'yan na Ibn Khillikan da makamantansu, zaka ga duk an kwararo maganganu wanda Shafi'i ke nuna kyamarsa ga ilmul kalam, yana cewa babu wani abu da nake jin haushinsa kamar ilmul kalam. Ma min ilmin abghadu ilayya min al-kalami wa ahli, irin waɗannan maganganun suna nan da yawa daga Imam Shafi'i. To kaga lazimin masu bin mazhabinsa sai da su ma sun kyamace abin da limaminsu ya kyamata, musamman kuma saboda wannan kyamata tashi akan gaskiya yayi ta, ba san zuciya ba ce ita ce daidai. Ta mashi aka wayi gari bayan tsawon zamani, sai malamai Shafi'awa suka zama suna daga cikin malaman da suka fi kowa ƙwarewa a ilmul kalam, sanin mantiki da ilmul kalam, irin su Shirazi Abu Ishaq, irin su Al-Imamu Ibn al-Juwayni, irin su Al-Imamu al-Ghazali da irin su, duk waɗannan Shafi'awa ne, manya-manyan Shafi'awa ne, kuma sun ƙware akan wannan harka, sun santa ciki da bai. To kuma aka sake gangarowa sai ga waɗannan malaman, su ake yabo, su ake ganin manya, su ake ganin magadan ilimin Shafi'i, ana zargin kuma duk wanda ya saba wa abin da suke akai, wanda kaga zargin yana tikewa akan haki zuwa kan hashi Shafi'i din kenan. الثالث أبنؤك أن الإمام أحمد في أمره باتباع السنة. للي الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل رحمه الله أبن أكثري قود يديك دا سنن أمرني دا داجي وودنتي وأبي السنة ومعرفته بها دا كما إلم ديك دشي تارم إلم دا إمام أحمد يك دشي السنة ولزومه لها da kuma yadda Imamu Ahmad a tsawon rayuwarsa da tarihinsa aka san shi mutum ne mai lazimtan abinda sunna ta tabbatar, wannahihi anil bid'a, da kuma aka san shi cewa mutum ne mai hani daga bid'a, wa dhannihi laha, mutum ne mai zargin bid'a, wa li ahliha, da kuma zargin yan bid'a. Imamu Ahmad akwai mutane da dama waɗanda ya ma daina magana da su saboda wata bid'a da suka samu kansu a ciki, sawa'un ta ta'awili ne ko kuma ta kudircewa, ya bar riwaya daga bin wasu saboda zargin su da bid'a ko ta'awili. Imamu Ahmad bai da sassauci ga yan bid'a, wa uqubatuhu li ahliha bil hal allati la takhfa, yadda yake yin uquba ga yan bid'a abubuwa waɗanda ba za su buye ba, duk wanda ya san waye Imamu Ahmad ko ya karanta tarihinsa ko ya ji labarin rayuwarsa. ثم إن كثيرا مما نص هو على أنه من البدع التي يذم أهلها. ثم إن دام دجت كم أبو بوند إمام أحمد يفعل كرر كوا كذا بدعني كذا بدعني أكامة ما سوى من أبو صار بعض أتباعه يعتقد أن ذلك من السنة. سيأك ويقول يوسف دجت كم مبيا بايا دمقو يا بايا إمام أحمد سكا ويقول يسكا زمان ونشين السنة أو رسل وان الذي يذم من خالف ذلك كما وند يسابا wannan abu to shine ya kamata a zarge shi مثل كلامه في مساله القران في مواضع كما maganganun da Imam Ahmad yayi akan mas'alata qur'ani cewa qur'ani maganan Allah ne ba halitta bane wanda yace halitta ne yayi bid'a yayi kaza yayi kaza Imam Ahmad ya shiga cikin fitina ta imtihan da sarakuna suka yi mishi da jarabawar da ya samu kanshi a ciki ta shiga gidan yare da bulala da sharri da kazafi da kage a sanadiyar wannan matsala. Amma kuma sai aka samu sa daga cikin limamai masu bin mazhabin shi daga baya, wannan kace aqidarsu kuma har ma suna ganin wanda ba haka bane aqidarsa to yana kan batal, kamar irin su Abdurrahman ibn al-Jawzi rahimahullah. Ibn al-Jawzi hal littafi yayi na kokarin ya canza irin wannan aqida ta Imam Ahmad ta tabbatar da sifat da makamantansu دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه وأن سيد ابن عساكر الدمشقي يمشي ردي تبيين كذب المفتري تو أكثر ما لم يدي يوى وأن سكي حنابلاني أما كما أشعري ماسو إنكار صفات كما ماسو تأويل صفات أما كما سنة إدعي سو حنابلاني أكثر ما سكي تكغري musamman daga bayan karni na uku zuwa na biyar bayan girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kuma wannan ya saba a cikin limamin mazhabin su limamin nasu kuma har cewa yake abin bid'a ne abin bata ne su kuma suka yi suna cewa sunna ne abin da limamin su yake fara shi ne bid'a yace minha tabdi'uhu liman qala nabzi bil qur'ani ghayr makhluq وتجهيمه لمن قال مخلوق وهو عمر ابن حنبل اكا تنبيش انه كنت وندي يكي مجانا ينا تيوى اللفظي بالقرآن غير مخلوق يكي وندي يكي تيوى اللفظي بالقرآن مخلوق يكي وندي يكي غير مخلوق تونا تنبيراني سيدي يكي الكروة تساب وما جانا ود سلب بس سندي تبا وندي كما يكي مخلوق وندي كما بجحنين وتياتي قرآني هدتاني wannan mas'ala ce sananniya a cikin tarihin wannan mihna wato mas'ala game da al-lafziyya bayan da malamai suka tabbatar da cewa Qur'ani zancen Allah ne ba halitta ba duk inda aka rubuta shi ko aka karanta shi ko aka saurare shi daga bakin mai karatu to sunan shi maganar Allah baya canzawa daga wannan siffa da wannan sura sai kuma wasu suka kokarin kirkiro wani reshe ga wannan matsala to shine furucin sautin mai karatu ce shi ma zancen Allah ne ko halitta to wannan wani kirkira ne da wasu suka kirkiro da suka kirkiro wannan magana sai aka tarsasu zuwa gaba su amsa cewa lafazin da mutum ke furtawa sautin tashi da faduwar muryar mai karatu da jijjuyawan gabobin maganarsa wannan aikin mai karatu ne kuma wannan halitta ne wallahu khalaqakum wama ta'malun amma aka ce da ku dina wannan magana ba magana ce da salaf suka tsaya akan ta ba al-imam al-bukhari ya yi littafi musamman akan wannan mas'ala shine littafin khalqu af'alil ibad shi ma imam ahmad ibn hanbal in ka je karanta tafsilat wadanda al-imam az-zahabi ya kwararo a cikin littafin al-ulu da kuma a cikin muktasar da Sheikh Al-Albani ya wannan littafi da talikin da ya masa za ga bayani dalla dalla akan cewa shi ma Imam Ahmad ibn Hanbal ka tawassa kenan akan cewa abinda mai karatu ke furtawa na sauki to wannan halitta ne amma yayi hani daga adinga irin wannan magana ina fata mun gane wannan wato hanin bai hana a ce shine fatawarsa ba kamar da misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani ya tambaya ya ce me mutum zai yi yanzu idan ya je ya ga wani akan matarsa amma Allah ya ce me yasa kake yin wannan magana ko saboda magana ce muguwa bai kamata ya fade ta ba kuma da ya fada din sai Allah ya jarrace shi da abin kamar yadda ya tabbata a cikin kissa wato ishara akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hani ne saboda munin magana kamar yadda ya fada a cikin hadisin Muslim yace mutum musulmi ya daina wa kanshi mugun fata da muguwa addu'a da mugun tunani in ya dace da lokacin da mala'iku suke cewa amin sai Allah ya jarrace shi da abu dole wannan abin da muke mu ce Allah ya ruguza wani in ba mutumin kirki bane Allah ya ga bayan shi Allah ya daidaita shi in ƙarya kake Allah ya maka kaza da mutane suke yin faradin nan idan wani ya ce in ƙarya yake kada Allah ya sa ya yi kaza kada Allah ya sa ya kai gobe lafiya ko Allah ya mishi kwaran kwana duk wannan mugayen maganganu ne mutane suke faɗi irin wannan tsinuwar hatta dabba hatta abinci hatta lokaci duk an hana a tsine musu ko ai kaza ko to a shahid shine irin wannan muguwar magana ce Imam Ahmad ya kiyamata game da fadan abu da haka sai yace wanda yake cewa lafzi bil qur'ani ghayr makhluq duk da ya dace da asalin abin da yake shine daidai to amma fadan kalmar bid'a ce saboda ba kamar salaf suna wannan tafsilat din ba ina fata mun gane wanda kuma yace lafzi bil qur'ani makhluq to shi kuma wannan bajahani ko da yace shi ahlus sunna ne amma wanda yace ai lafazin da yake furtawa halitta ne qur'ani yana so yace qur'ani halitta ne ke qur'ani ba zancen Allah bane to lazumin wannan magana tashi jahani ne shi, ko da bai yadda cewa shi ba jahani bane, sunan shi jahani. Kuma inna min ashabihi man ja'ala ma badda'ahu al-imam Ahmad wa sunna. Amma sai aka zo aka samu wasu daga cikin mabiya Imam Ahmad suka sanya wannan abin da Imam Ahmad yace bid'a ne, suka ce shine sunna. Fatarahum yahkumuna ala ma huwa min sifatil ibadi, sai kaga suna yin hukunci akan abubuwan da suke sifatil abdi, abubuwan da suke siffofin bawa ne, ka alfazihim wa aswatihim wa ghairi zalika, kamar lafuzza da sautin bayi da abubuwa makamantan wannan. Bi annahu ghairu makhluqin, su ce ai ba halitta bane, bane kununa su ce huwa qadimun, huwa qadimun su ce ai qadim ne, dadadde ne. Kuma innahum yubaddi'una man la yaqulu bidhalika, sannan suna bid'antar da wanda baya fadin haka. Wa yahkumuna fi ha'ula'i bima qalahu Ahmad fil mubtadi'a wa huwa fihi, sai su dinga hukunta waɗanda suka faɗi irin wannan magana a matsayin ɗan bid'a. Alhalin kenan Imam Ahmad ba yana cikin masu wannan magana, ma'ana nan kuma yana magana akan waɗanda suka zake ne daga cikin mabiya Imam Ahmad, suka zama mushabbiha, su ne za su ce ai har sautin ma har lafazin ma duka kadim ne. Kaga ba su yadda a ce lafazi muhrat ne, lafazi da sauti halitta bane, a'a sai suka ce yadda Qur'ani yake kadim, haka sautin mai karatun shi ma kadim ne. Kaga waɗannan su kuma sun zake, sun zama ainihin wato sun kai matuka. Kamar yadda al-Imam Az-Zahabi ya ba da labari ne, misali a cikin tarjuma Uthman ibn Sa'id al-Darimi, Allah ya gafarta mishi, babban malami, mai littafin Ar-Radd 'ala Bishr al-Marisi, Imam Az-Zahabi yake cewa a cikin littafin akwai kaiwa matuka wajen isbati, wanda salaf ba sa yin haka, da yayi shiru akai da yafi, to shine irin wannan garin kokarin tabbatar da wani abin da yake tabbatacce, sai kuma ka wuce matakin abin da yake shine hujja karbabbiya. Kamar wancan yayi kusuri ne kai ga hujjar ba, ya takaita ta koyi mata ta'wili, sai kuma ka je garin tabbatar da ita, ka wuce makadi da rawa. Kamar ce an samu wani mutum da laifi wanda yake yana da haddi, idan ba mishi haddi ba to ba a kyauta ba, an yi laifi a wajen Allah. Idan kuma aka zo mishi haddin aka wuce asalin abin da shari'a ta ce a mishi, nan ma an yi laifi. Misali ya sha giya ne, bulala 40 ne ko 80 gwargwadon sabanin da ake da shi akan matsala, da ma aka mishi bulala 100 ko 200 kaga an wuce, guluwi ne da ifrati ne. In aka mishi 20 ko kuma aka ce a kyare shi, nan kuma shi ma an gaza ko an takaita. To haka game da waɗannan matsaloli zaka iya kwatanta irin wannan kwatancin. وكذلك ما اثبته احمد من الصفات التي جاءت بها الاثار واتفق عليها السلف. هكا كما دنگني دا صفوفي نا الله سبحانه وتعالى ورند الامام احمد يتبتر دا سو كما يد القران يزور سو كما يد حديثي سكا كاو سو كما يد مالمن فرقو صحابه التابعين سكا ايا اكن سكا اينهين اتفاقي اكاي كالصفات الفعليه كما صفوفي يد اكي تشي مس الفعليه سوني الصفات الخبريه wanda suke ba da labarin ayyukan da Allah yake bisa ganin damar shi da yadda yake so ya yi su. Kamar mina listiwa, kamar daidaituwa, wal nuzul da sakowa Allah a ƙarshen dare, wal maji'u da zuwan Allah ranar alkiyama din nan, wa ja'a rabbuka wal malaku wat takallum da magana Allah idza sha'a idan Allah ya so ya yi, wa ghairi zalik da abubuwa ire-iren waɗannan. Fa yunkiruna zalika bi za'mi anna al hawadisa la tahullu bi, saka samu wasu hanabila, hanabila ne amma suna inkarin duka waɗannan abubuwa, bi za'ani da riya cewa annal hawadisa abubuwa masu bijirwa la tahullu bihi, ba sa saduwa da Allah, ba sa yiwa Allah yi su, shine irin waɗannan wato kamar aka ce yadda suke kalla mu aka ce annuzul, to hadith ne kenan, action ne, wani fi'ili ne wanda da ba a yi shi ba yanzu sai a yi. Haka aka ce takallum shi ma wani aiki ne da da ba ana cikin yin shi ba ne, yanzu aka yi shi kuma za a daina yin shi, shi suke ce ma hawadith. Shi suke ce to ire-iren waɗannan hawadith ayyukan bayi ne, ba sa yiwuwa Allah ya aikata su, bai yiwuwa a ce Allah ya yi kaza wanda da ba ya yi, kuma nan gaba ba zai yi ba, sai kuma nan gaba kaɗan ya sake. da aka sai kai irin waɗannan sufofi da sufofin yarda da sufofin siffar ki da siffar dariya da siffar hannu da makamantan suka ce duk waɗannan hawadis ne bi yuwa Allah ya yi su wanda wannan manhaji ne na mu'tazila wajen fassara sufofin Allah wa yahkumuna ala ashabihi bima hakama bihi Ahmad fi ahli bid'ah duk wanda yake ya yarda da daidaituwar Allah ya yarda da saukowar Allah ya yarda da zuwan Allah ya yarda da magana Allah sai su hukunta shi da irin abin da Imam Ahmad ya hukunta yan bid'a sai su ce shi ma ya zama dan bid'a wai annal zalika bid'atan ko su ce wannan bid'a ne wa yahkumuna ala ashabihi kuma su hukunci ga masu wannan irin magana bima hakama bihi Ahmad yayin hukuncin da Imam Ahmad yayi fi alil bid'ah cewa waɗannan ƴan bid'a ne a kaurace musu kar ai magana da su kar ai kaza wa hum min ahlil bid'ati alladhina dhammahum Ahmad sai su ce ai duk wanda yake cewa istiwa'i da nuzuli da kaza to dan bid'a ne irin waɗanda Imam Ahmad ya zarge su wa hum min ahlil bid'ati yace alhalin kuma su masu kareta istiwa'i da nuzuli din nan sune dan bid'a alladhina dhammahum Ahmad wanda Ahmad dan hanbali ya zarge su la ulaika ba wadancan da suka tabbatar ba wa nazairu hadha kathira ire iren wannan suna nan da yawa da yawa da yawa zaka ta buga misalai ko da anan kasashe mun misali in a ce sunna sai kuma na biyo bin sunna sai a ce wanda yi shi dan bid'a wanda yi shi batacce ne a mai hukunci a matsayin dan bid'a a kore shi daga masallaci a karyata shi a zarge shi kuma abin da yi sunan shi sunna a ce ana bin tauhidi ko ana bin aqidar salaf wani ya aikata wani abu ko yayi abin da yake ya dace da aqida kuma na jin salaf wasu kuma da suke koyaran irin wannan aqida kuma na jin su zarge shi su kyare shi su tsine mai su batar da shi ko a nan kasashen mu duk yana faruwa ya faru game da matsaloli da yawa da yawa ga sana akan sallah akan sifar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan kunuti akan kiran sallah akan mas'alata aljanu akan mas'alata lokacin sallar juma'a ga sunan ire-iren su ba za ka yi kirga su ba wanda suka faru tun shekarun baya har zuwa kuma yanzu da muke rayuwa ba su gushe ba suna faruwa akan shi kanshi aqida din ta ahlus sunna akwai abubuwa da dama waɗanda har yanzu ahlus sunna waɗanda ake ce ma ahlus sunna suna zargin junan su akai kowa na cewa shi ahlus sunna ne amma wani da sunan ahlus sunna amma ko bai yarda da waɗannan sifatun ba dede da sifat na istiwa'i da makamantan su ba kuma shi ma ahlus sunna ne wanda sunan ahlus sunna yana ƙaryata ta'asirin sihiri da bokanci wanda kuma a kira shi ta ahlus sunna sun yadda wanda sunan ahlus sunna amma kuma yana yadda da khuruji alal a'imma da yin musu jarhi a cikin abin nan a cikin alal mala wanda sunan ahlus sunna amma kuma yana da wasu a cikin salaf waɗanda bai kaunar su yana sukar wasu daga cikin magabata kaman su Muawiya ko makamantan su ga sunan dai abubuwa burjik hadis bila haraj to duk irin wannan zaka saka su a cikin wannan ma'aunin fatawadda limamin su ya bayar su sun saba mata kuma sun ce wanda bai saba mata ba kamar da suka saba mata dan bid'a kamar shi matsala mai sauki kamar magana akan qabdu wanda Imamu Malik yana yin qabdu akwai hadisin qabdu a cikin muwatta amma kuma wasu da sunan ahlus sunna suna ganin yin qabdu bid'a wanda da yake yin qabdu ba za su bi shi sallah ba sallar shi ta baci wanda kuma matsala ce ma ga ta fiqhu ba ta aqida ba wanda bai kamata ta zama abin kin bin mutun sallah ko bid'antar da shi ba irin waɗannan suna nan da yawa da yawa a cikin ayyukan mutane zaka iya buga misalai bal qad yuhka an wahidin min a'immati ijma'u almuslimina ala an alhawadith la tahull bi dhati wannan lokaci ma har sai ka ji ana hakaitowa a cikin karatu daga daya daga cikin limaman Hanabila cewa wai yana cewa ainihin wato yana cewa hawadith an yi ijma'i akan hawadith ba sa gamuwa da zatin Allah irin maganganun da zaka samu a gun irin su mun karanta a baya wannan malamin Ibn Aqil wanda aka ce ba hanbali ne amma yayi ta guluwi a cikin abu har ya zama kaman ba mu'tazili mai littafin Kitabul Funun ga sunan ire-iren su waɗannan hanabila na baya-baya su suka ji suna haka cewa irin waɗannan maganganu suna cewa ma ijma'in musulmi ne liyantiya bidhalika ma nasa ahmad dan ya kore abinda imamu ahmad ya faɗa karara wasa'ir al-a'immati alayhi da imamu ahmad da sauran limamai suka faɗa min annahu yatakallamu idza sha'a suka faɗi cewa Allah yana magana idan ya so wa min hadhihi al-af'al al-muta'alliqa bi mashi'ati da kuma abinda su Ahmad dan Hanbali shi da sauran limamai suka faɗa game da sauran irin waɗannan ayyuka su istiwa'i da nuzuli da makamantansu wanda suke da alaka da mashi'ar Allah sai sanda Allah ya ga dama yake su da suka ji wani malami yana cewa akwai ijma'i akan cewa duk wanda ya faɗa haka bata ne kuma alumun anna naqal al-ijma'i ala khilafi nususihi wa nusus al-a'immati min ablag ma yakun wa hadha kanaqlu ghayri wahidin min al-musannifina fil ilmi ijma'a al-muslimina ala khilafi nusus ar-rasul yace wa ma'lumun abu ne sananne anna naqal al-ijma'i ala khilafi nusus ka iya cira to ijma'i ya saba wa nassoshin shi imamu ahmad din wa nusus al-a'immati kuma ya saba wa sauran nassoshin malamai min ablagi ma yakun wannan ya kai matuƙa wajen wato abin da zai baka mamaki dan to su wane ne kenan suka yi ijma'i in ya zama imamu ahmad na da magana kaza irin su maliku irin su sufyan al-thawri irin su al-layth ibn sa'd irin su ibn al-mubarak da irin suna da maganganu akan cewa qur'ani magana Allah ne sai wani zai ce kuma an yi ijma'i akan qur'ani halitta ku ce karasa ijma'in na suwaye su wane ne malaman da suka yi ijma'in ko mun gane wa hadha yace wannan yayi kama da kanaqli ghairi wahid min al-musannifina fil ilmi ka sami fiye da mutum guda a cikin malamai masu rubutu a cikin ilmomi ya cira to ijma'al muslimina ala khilafi nusus ar-rasul ya cira wata magana wata kinna cewa musulmi sun yi ijma'i akan wani abu wanda ya sabawa abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar da za ka ga misali ana cewa akwai ijma'i akan cewa saki uku a kalma daya saki uku misali ana ta kana cewa irin wannan ijma'i a cikin littafin fiqh zaka gani a ce ai duk malamai sun ba da fatawa akan cewa saki uku a kalma daya saki uku to inda wannan ijma'i in ma da gaske ne to ya saba wa abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa karara a nassin maganar sa ina fata mun gane wannan to idan aka samu irin wannan ijma'i ba za a karbi shi ba yana nan ire-iren haka da yawa zaka dinga samun shi musamman a cikin tafai mutawwalat wanda suke na fiqh ko sharhin littafai manya-manya zaka ga an ce an yi ijma'i akan kaza an yi ijma'i akan kaza sai zama mafi yawan ijma'in zaka iya tarar da shi cewa kawai na farko dai ko dai mujarrad iddi'a ne ya zama kawai cika baki ne ba ijma'in bane in Allah ne ba Allah ne ba za a samu wanda ya saba ma wannan ijma'in mutum ɗaya biyu uku ko kuma sama da haka ko kuma ya zama koda ba a samu wanda ya saba wa ijma'in ba to maganar shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da Allah ya aiko shi ba ta dace da ijma'in ba to anan wannan ijma'in ba shi da wani ƙarfin da za a kalle shi a matsayin hujja domin me ne ya saba wa wanda ta sanadiyar shi ne aka san cewa ijma'i zai iya zama hujja dama annabi ne yace inna ummati la tasmi'u ala dalala al'ummata ba ta haduwa akan bata daga nan malamai suka ciro yuwar a samu ijma'i ya zama hujja sai ya zama shi annabi dan alaihi salatu wassalam ga abin da yake sai kuma a ce duk malamai kuma sun ce a'a to wannan magana ta su dubba ba a karbe ta ba shine kamar misalin da muka yi da wannan mas'ala sananne ya ce a cikin tarihi game da mas'alar saki uku a kalma daya sai malamai su ce saki uku ne har yanzu aka sake fada shi kanshi Ibn Taymiyyah din nan da shi da Ibn Qayyim al-Jawziyya sun sha wahalar duniya akan wannan mas'ala sun yi rubuce-rubuce an yi zama an yi mas'aloli an yi muqabala akai duk malaman suna goyon bayan cewa a bar shi a kalma saki uku amma waɗannan malamai suka tuburi suka ce a abinda manzo Allah ya faɗa shi ne daidai to kuma ko shi din ko ita wannan mas'alar din ba tabbas bane ijma'i akwai littafi yana nan a nan sama musamman wanda wani malami ya yi ba zan iya tana sunan littafin ba karami haka sai da ya kawo sama da mutum 60 a cikin malamai tun daga cikin tabi'ai har zuwa wannan zamanin da muke rayuwa wanda ba su yi da wannan ijma'in ba abin da ya yi littafin kenan akan warware ijma'i akan saki uku a kalma daya cewa wannan ijma'in shi kanshi shi ma da'awa ne ya ta kawo wa wana wana a wuri kaza ya ce kaza wana wana a wuri kaza ce kaza ya kawo mutane sun fi 60 littafi ne kankani haka dan juzi. Sai haka ko shi wannan ijma'i irin dai waɗannan ijma'o'in ne da ake da'awa su waɗanda ba dole su tabbata ba. Ana iya samun ijma'i ne idan ya dace da abin da yake tabbatacce a addini, ko kuma ijma'in malaman farko waɗanda suka yi shi akan asalin tushen addini irin na sahabbai kenan. Kamar ijma'in da suka yi akan khalifansu sayyidina Abubakar, kamar ijma'in da suka yi akan yaƙan ahlur ridda, kamar wanda suka yi akan tattara alqur'ani, kamar wanda suka yi akan rubuta qur'ani a zamanin sayyidina Uthman Ajin, da ire-iren waɗannan ijma'o'in, da ijma'in da suka yi akan cewa a rufe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nan inda ya rasu, cewa kuma ba a gadon annabawa. To za ka ga duk irin wannan ijma'in an gina su akan wani asasi ne na dalili, ba wai kawai haka nan aka zauna zaman shawara ko mitin aka kirkire shi ba. Wannan shine ijma'i na gaskiya. Karanta littafin ainihin wato al-ihkam fi usul al-ahkam, da littafin muwafaqat, da littafin ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin, za ka ga bayani akan ire-iren waɗannan. Za ka yace irin wannan magana ce mai girma, mutum ya ruwaito ya hakaito ijma'i akan sabawa maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wadil mawadi'u min zalika aidan, a irin waɗannan wuraren ma ana hakaito irin wannan ijma'i game da sifat, game da istiwa'i, game da nuzuli da makamantansu. Fa inna nususan nususa ahmada wal a'immati mutabiqatun li nususir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan maganganun imamu ahmad da maganganun sauran limamai dinnan na musulunci sun dace da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka ijma'in da aka hakaito cewa akan tabbatar da wai Allah baya istiwa'i, ijma'i ne wanda yake mara ƙarfi, ya saba wa maganganun su imamu ahmad ibn hanbal, dan haka ba ijma'i bane, kuma ya saba wa asalin abin da shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar. Sai malam yace faslu, ga wata gaba, qawluhu ta'ala, fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace alladhina yujadiluna fi ayati llahi بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وانا آية تيش كسوك غافر الله ينا تيرا الذين يجادلون في آيات الله كاغ ورن لسكين جاية جمد آيين الله بغير سلطان أتاهم واتو ba tare da sultan, ba tare da bayyana ba. Yujadiluna bi ma'ana yadfa'una al-haqq bil batil, suna dukan gaskiya da ƙarya, suna daukan wata ƙarya ko wani barna su daki gaskiya da ita, kuma bi ghairi sultan, ai bi ghairi hujjatin wala bayyana, ba su da wata hujja akan haka a tahu wacce suka samu daga wurin Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba su da hujja akan fassara da suke al-Qur'ani, ba su da hujja akan fassara da suke hadisi ko fatawar da suke bayarwa, ba su da hujja. Kabura maqtan indallah, kaburan ma'anar shi wannan kaburan jidalu, kaburan zalikal jidalu maqtan, wato wannan jawayar da suke ta girmama, ta girmama maqtan wajen a matsayin shi na abin ki, abin kyama mamkutan, ta kai girman abin kyama inda Allah a wurin Allah. Ka dinga jayayya game da ayoyin Allah, Allah ya ce ya yi istiwa'i, ka ja ka ce ba haka bane, ka dinga jujjuya zance. Allah ya ce yana da siffa kaza, kai kuma ka ce a ba haka bane, to wannan muguwar magana ce a wurin Allah, ba karamin muguwar magana ba ce. Wa inda allazina amanu, haka a gun mu'minai, wannan muguwar magana ce. Kazalika yatba'u Allahu ala kullu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar, haka Allah yake tsamewa, haka Allah yake tsame ala kulli qalbi akan dukkanin zuciya ta mutakabbirin mai girman kai jabbar, wanda yake jabbari, wanda yake mai dagawa. Ibn Mas'ud yana karanta nan wajen da canza a kalma, yana karanta shi da ala qalbi kulli mutakabbir, ya kun ala kulli qalbi mutakabbir, akwai kuma kira'an ala kulli qalbin mutakabbir, kuma duka fasara ce tabbatacciya daidai ce cewa ala, kamar da yake a asalin wannan musafi na Uthman, ala
qalbi ala qalbi ala kulli qalbi mutakabbir da idafati qalb ila mutakabbir ala kulli qalbi mutakabbir akan dukkanin zuciyar wani mai girman kai ya ibnu mas'ud kuma ala qalbi kulli mutakabbir akan zuciyar duk wani mai girman kai kuma gane wacce akan dukkan zuciyar mai girman kai ala kulli qalbi dukkan zuciya ala qalbi kulli akan zuciyar duk wani mai girman kai to ala kulli qalbin akan dukkanin wata zuciya sai zama mutakabbirin jabbar anan kuma sifa ne zaka duk fasara ce guda daya ga wanda ya tanwini kenan karanta al-Imam al-Qurtubi ya tattauna waɗannan wujuh na tafsiri na qira'a da shi da at-Tabari min qabli kenan da kuma tabbatar da cewa dukkaninsu wujuh ne tabbatattu babu iskari game da fassara su da da qauli ta'ala bayan fadan Allah da yake wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab bayan Allah ya fadi wannan magana ya kuma da karatun bayani Allah ya fara cewa wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'abi qaumi nuhin wa 'adin wa samuda wal ladina min ba'dihim وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَاتِ يَوْمَ يُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُدْرِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ تسألن سيبا دائتي شنو سيولن سيجا من سيوا وقال جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا tun daga kamar ayata 30 kenan zuwa wannan ta 35 shine fade shi alladhina yajadiluna fi ayati llahi ghayra sultanin atahum kamar makatan inda llahi wa inda alladhina amanu كذلك يقول الله على كل قلب متكبر جبار ايتشي ايه 35 to kaga waccan fadin Allah wa qala allazi amana ya qaum inni akhafu alaykum mithla yawm al-ahzab ايتشي ايه 30 shine farkon magana da ya koma da mu wa qala allazi amana wannan da yayi imani a cikin ali fir'aun ko mutanen fir'auna yace ya qaum ya ku mutane inni akhafu alaykum mithla yawm al-ahzab ina tsoratan muku irin ranar da Allah ya halakar da ahzab kungiya kungiya tawaga ta mabarnata shine zai fassara su da misla da'ab qaumi nuh ina tsoratan muku da kada ku yi irin aikin da'ab bi ma'ana anan adati qaumi nuh ko irin fi'li qaumi nuh kar fa ku yi irin aikin annabi da mutanen annabi nuh da suka yi kaza da ƙarshe Allah ya halakar da su ta hanyar ruwan tufana wa adin da adawa waɗanda suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza Allah ya halakar da su da iska ko wa samuda da samudawa da suka yi kaza suka yi kaza kuma Allah ya halakar da su wallabi min ba'di da wanda suka zo a bayan su cikin kafirai bulura nan yana tsoratar da su azabar duniya kenan da take faruwa ga wanda suka yi kafirci suka fantare suka yi wa Allah kunnan kashi abin da ya faru da fir'auna abin da ya faru kai da waye farko mutanen nuhu da adawa da samudawa sannan sai Allah ya ci gaba da cewa wa wallahi yuridu dhulman lil ibad Allah san baya nufin cutar da bayinsa sai dai su cutar da kansu sai mutumin ya ci gaba da ce musu wa ya qaumi inni akhafu alaykum yawm at-tanat sannan kuma ina tsoratan muku ranar da za a yi kiranye alkiyama kenan ranar kiranye take alkiyama bayan ya tsoratar da su azabar duniya wacce Allah na iya riskar da ita ga kafirai sai kuma ya musu wa'azi akan azabar lahira wacce kuma ita kan tabbas tana riskar kafirai ko da Allah ya kyale su a nan duniya ba zai kyale su a lahira ba da haka sai jinkirta musu wannan wa'azin kuma wannan kamar yadda malaman tafsiri suka fada zamu gama zuwa Ibn Taymiyyah dalili akan cewa tun annabawan da suna da bayani akan azaba da za a yi a lahira mu'minan da suna da wannan labarin domin a kafirai daga baya nan yahudawa sun dinga zargin musulunci da addinin annabi Isa cewa waɗannan annabawan su kai ne suka bada labarin cewa akwai wata azaba da ni'ima a lahira dan kaga wannan mutumin nan da mu'minu ali fir'auna magana nan da yayi nuni zuwa ga tun a wancan lokacin akwai bayani akwai masaniya akwai wahayi da aka yi wa annabawa wajen tabbatar da cewa akwai azaba a lahira ga wanda bai imani ba haka yake ce musu inni akhafu alaikum yawma talat yawma tuwalluna mudbirina ran da za ku juya da baya malakum minallahi min asib ba ku da wanda zai tsare ku daga azaban Allah umay billahi fa malakum min had kuma wanda duk Allah ya bakar da shi babu wanda zai shirta da shi to daga Allah ya faɗi waɗannan maganganun sannan sai kuma ya ci gaba da cewa walaqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinat kuma haka din nan irin wannan batar da kuke ciki yanzu haka fa wannan bata kuka kasance cikin ta ku al'ummar yahudu walaqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinat annabi yusuf kafin zuwa annabi musa annabi yusuf ya zo muku da shari'a da bayanai dalla dalla fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bi ba ku gushe ba kuna da shakka kuka kiyarda da abinda annabi yusuf alaihi salam ya kawo muku hatta idza halaka sai da annabi yusuf ya mutu qultum lam yab'ath Allah min ba'dihi rasula kuka ce to shikenan ai shikenan ma abin ya kare alhamdulillah Allah ba zai kara aiko wani manzo bayan shi ba fasaran nan dayan biyu ku dai kun yi imani a makare tun daga shi sun yi ikrarin cewa manzo ne lam yab'ath Allah min ba'dihi rasula ko kuma suna murna yawa sun mahuta yanzu ya mutu shikenan ba wanda zai kara musu wa'azi wato karin kafirci akan kafirci sun yadda cewa shi manzo ne da ba su imani ba kuma suna jin da ya mutu babu wanda zai musu wa'azi duk wannan fasarori ne tabbatattu ko dai zama sun yi nadama amma sun riga sun makara ko kuma sun kara kafirci akan kafircinsu ina fata mun gane to abinda Ibn Taymiyyah yake so fitan mana da shi akan wannan aya shine zai fara waɗannan ayoyi shine zai fara mana bayani akan yace al ayatu yukhawwifuhum bi mithli uqubatil lahi fi dunya lil umamil kafira qablahum yana tsoratar da su shi wannan da yake musu wa'azi da irin uqubar da Allah ya ma kafirai a nan duniya kafin su zo su kafirci wato inni akhafu alaikum mithla yawmil ahzab kina kaga yana tsoratar da su akan su tsoraci abinda Allah yake makafirai na mummunan sakamako tun a nan duniya wa khawwafuhum bima yakunu yawmal qiyama sannan kuma ya tsoratar da su da abinda zai faru a ranar alqiyama wa hadha fihi bayan ikhbarihi bi yawmil qiyama wannan yana nuna mana a cikin waɗannan ayoyi akwai bayanin tabbatar da bayar da labarin cewa akwai kiyama wa huwa mimman amana bi Musa kuma wannan bayan Allah na daga cikin wanda suka yi imani da Annabi Musa kama kad qararnahu fi ghairi hadha al-mawdi kamar da muka tsaya muka bayani dalla dalla a wani wuri daban wanda ba wannan ba cewa anna jami'ar rusuli akhbarat bi yawmil kiyama gabaki dai annabawa da manzannin Allah sun bayar da labarin al-kiyama خلاف ما تزعمه طوائف من الفلاسفه واهل الكلام كما يد سابانن ابنده wasu ɗan falsafa da ɗan ilmul kalam suke riyawa annal ma'adil jismani cewa ta da halittar jiki dawo da jiki bayan ya mutu an sa shi a kabari ya tattake ya zama kasa ta yadda shi i'adatul hayati lahu lam yukhbar bihi illa muhammad wa isa suka ce babu wani annabi da ya bada labarin haka in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Isa alaihi salatu wasalam wana hu zalika da ire-iren waɗannan ɗan falsafa da ilmul kalam suna ƙaryata tashin ɗan adam da za a yi bayan mutuwarsa suna cewa kawai ruhin ne kawai banda jiki suna ƙaryata wannan suna cewa ai duka annabawan da suka zo ba su zo da bayani akan wannan to ko da ya tabbata annabawan da ba su zo da bayani akan shi ba waɗannan annabawan guda biyu sun isa hujja tunda dai Allah ne ya aiko su. To amma kuma Qur'ani ma ya yi nuni zuwa ga hatta annabawan da ba waɗannan ba, kamar annabi Musa, shi ma ya ba da bayani akan haka kamar yadda muka ji a waɗannan ayoyi. Kuma qala al-mu'minu, sai wannan mu'minu ali fir'auna yace walaqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bi. Hakika annabi Yusufa ya zo muku kafin yanzu da hujjoji mabayyanu, fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bi, ba ku gushe ba kuna masu shakka game da abin da annabi Yusufa ya zo muku da shi. Hatta idza halaka, har sai da ya rasu, qultum lam yab'athallahu min ba'di rasula, kuka ce ai Allah ba zai ƙara aiko manzo bayan shi ba. Kadhalika yudullullahu man huwa musrifun murtab, haka Allah yake batar da duk wani wanda yake musrifun, mai wuce makadi da rawa, mai israfi, mai ta'adi, murtab wanda kuma yake cikin shakka. Li anna ar-rayba adamul ilm, domin ta ar-rayb shakka shine rashin ilimi. Wa hadhihi halu ahli ad-dalal, kuma dama wannan shine halin wanda suke cikin bata, rashin ilimi na gaskiya da kuma wuce makadi da rawa a wajen abubuwan da suke yi. Wa qala hunaka, a can kuma sai ya ce kadhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. A aya ta gaba yace haka Allah yake balo zuciyar duk wani wanda yake mai girman kai jabbeli. Li'annahu akhbara bijidalihim fi ayati Allahi bighayri sultanin atahum, a ayar da ya faɗi cewa suna yin musu akan ayoyin Allah ba tare da hujja ba, sai ya cike ta da cewa haka Allah yake rufe zuciyar masu girman kai masu jabbaranci. Wa hadhihi halul mutakallimina bighayri ilmi, girman kai da jabbaranci shine halin masu magana ba da ilimi ba. Li talabil ulwi wal fasadi, masu neman su samu ɗaukaka su yi ɓarna, suna magana ba da ilimi ba, su ne suke da jabbaranci. Waɗanda kuma suke su kuma ba sa magana amma suna cikin ruɗani, su kuma su ne suke cikin raibi, su ne musrifun murtab. Wanda yake magana a kan jahilci shi ne mutakabbirin jabbar, wanda kuma yake yin kafirci a kan jahilci baya magana da jahilci shi, amma shi kuma yana yin kafircin ne. Wa huwa musrifun murtab, yana cikin wato israfi, yana cikin ta'adi da kuma shakka da kokonto. Sai ci gaba da cewa kama qala fil ayati al-ukhra, kamar da Allah ya ce a dai ayin innal ladina yujadiluna fi ayati Allahi bighayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'in billahi innahu huwas sami'ul basir. Kaga a can gaba Allah ya ci gaba da cewa innal ladina yujadiluna fi ayati Allahi, lalle waɗancan da aka ambata a baya aka ce masu allazina yujadiluna fi ayati Allahi bighayri sultanin atahum, sai Allah ya ƙara bayani akan su yace kaga irin waɗannan mutanen masu jidali akan ayoyin Allah ba tare da hujja da suka samu daga Allah ba. In fi sudurihim illa kibr, babu abin da ke cikin zukatansu sai ƙabaragen girman kai. Kaga kamar yadda anan yace kadhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbir, sai kuma Allah ne ya ƙara cewa in fi sudurihim, in anan bi ma'ana ma ce ma fi sudurihim illa kibr, babu abin da ke cikin zukatansu sai ƙabaragen girman kai. Ma hum bibaliki, kuma girman kai da suke yi wanda kansu ba zai taɓa kaiwa zuwa ga wannan girman ba, shine ma'anar ma hum bibaliki, kamar da al-Imam az-Zajjaj ya fassara bi ma'ana yace ma hum bibaliki qadra zalikal kibar, suna jin suna da wani girma ne wanda ba su taɓa kaiwa ga wannan girman ba, kuma wannan girman da suke ganin na fin ƙarfin gaskiya na su ne suke da asoratin su faɗi duk abin da suka ga dama su ce haka ne gaskiya, to ba su taɓa kaiwa wannan girman ba. Fasta'in billahi, kalima Allah ya tsare ka daga irin wannan mugun matsayi na girman kai da ɗagawa akan gaskiya da jayayya akan ayoyin Allah ba tare da hujja ba. Innahu huwas sami'ul basir, lalle Allah shine mai ji kuma mai gani. Walihada qala fi ha'ula'i al-mujadilina, don haka Allah ya faɗa game da waɗannan masu jayayya yace kabura maqtan inda Allahi wa inda alladhina amanu. Kabura maqtan, kamar yadda muka ji a baya, ai kabura zalikal jidalu maqtan, wannan musu da suke yi ya girmama a matsayin abin ki inda Allah a wurin Allah wa inda alladina amun ai kabura maqatuhum wato kiyamata su tayi girma au kabura hadhal maqat ku wannan abin kiyama ya girmama au kabura hadhal jidal ko kuma ka fassara cewa wannan musu da suke yayi girma au hadhal fi'lu ko wannan aiki maqatan ya kai matuƙa wajen muni mamqutan abin kiyama kama qala ta'ala kayyada Allah ya faɗa aure je yake cewa kabirat kalimatan takhruj min afwahi wannan kalma dake fita daga bakin su tayi girma ko kama qala kuma kamar yadda Allah yace bi isalil zalimina badala tir da abinda azzalimai suke canzawa bi isal badlu lil kafirina kina bidal badlu lil kafirina ittikhadha iblisa wa hibbuhu awliya ko kamar da Allah ya faɗa cewa suna daukan iblis da jama'ar shi a matsayin awliya din su min dunillahi sai Allah ya ce bi isa lil zalimina badala bi isa anan an share asalin fa'ilinta bi isal badlu lil zalimina hadha al badl bi isal badlu lil kafirina ittikhadha ash-shaytani shaytani wa awliyaihi wa hibbuhu awliya kafirai su zabin da suka wa kansu na canzawa ne kun su rike Allah da muminai a matsayin waliyansu suka rike shedan da mutanen shi da kungiyar shi a matsayin awliya to wannan mugun canji ne ko kuma bi isa mustabdalu bi ibadati llahi ibadati shaytan tir da yadda suka canza bautar Allah suka koma suna yin bautar iblis ta hanyar yi mishi da'a bautar iblis da suke daga duk wannan ayoyi suna nuni zuwa ga Allah yayi tir da Allah wadarai irin wannan aikin kabura maqatan da kabura kalimatan da bisa lil zalimina badala Allah yayi Allah wadarai da irin abinda kafirai suke yi na canza shari'ar Allah da canza ayoyin Allah da yin jayayya akan su da komawa su jibanci shedan da mutanansa ne kun dibinta Allah da mumirai fa innal makhsusa bil madhi wal dhann fi hadha al babi kathiran ma yakunu mudmaran idha taqaddama ma yaqudu ad-damiru ilayhi yace su da dama a cikin irin wannan babi din na al madhi wal dhann zaka ga abinda ake yadawa din ko ake zarge sa zai zama lamiri ne boyayye idan an riga an gabatar da shi a can baya ma'ana yana isharar ne ga tafsirin bi isa lil zalimina aga bi isa fi'li ne ya kamata a ce an bayyana fa'ilin sa haka can kaburan maqatan aga kabura din shi ma fi'li ne ba a bayyana sahibin sa na yaban ba haka kaburat kalimatan duk ba a bayyana fa'ilin da yabo din ko zargin ke fadawa zuwa gare shi ba dan af'alul madhi wal zammini kaga kabura sai kaga abin da ke bayan shi maqatan mansubi ne kabirat kalimatan shi ma mansubi ne bi isa lil zalimina badlan din shine abin nan din ya kamata ya zama an ce misali kabura hadhal maqatu maqatan ko kabirat hadhihi kalimatu kalimatan ko bi isa hadhal badlu badlan kamar da ake cewa ni'imar rajulu zaidan da ba a ce kawai ni'imar zaidan ba to amma akan share wannan fa'ilin na fa'alul madhi wal zanni a lokacin da ya zama an riga an ambace shi a baya to sai ai idmare shi shine abin da ayoyin suka yi anan kamar da yake ishara fa innal makhsusa bil madhi wal zanni fi hadha al babi kathiran ma yakunu mudmaran so da dama abinda wanda ake kebance shi da yabo ko suka a fa'alul madhi wal zanni yakan zama an boye shi idza taqaddama ma ya'udu ad-damiru ilayhi idan ya zama abinda damirin zai koma zuwa gare shi ya riga ya gabata an riga an bace suna a baya sune wadancan misali a wancan da aka ce alladina yujadiluna fi ayatin lahi bi ghairi sultanin atahum to wadannan alladina yujadiluna din sune wato wanda damirin ke kuma zuwa gare shi yace wal yujadilu ar-rajul kama taqulu kaman da aka ce ni'imar rajulan zaidun wa ni'imar rajulan wa zaidun ni'imar rajulan kaman da aka ce ni'imar rajulan zaidun ay ni'imar zaidin rajulan ne asali, amma za ka ce akwai ni'imar rajulan din, sai da ma wannan rajulan a ni'imar fi'ilin ta boyayye ne, haka ni'ima wa ni'imar rajulan, za ka ce ni'imar rajulan zaidin ka bayyana shi, za kuma ka ce ni'imar rajulan ka boye zaidin din, za ka ce kuma zaidin ni'imar rajulan, wato a inda ka boye rajulan din ka boye zaidin kace misali ni'imar rajulan, ko zaka koya lafazin zaidi ne wanda shine fa'ili na ni'ima da bi'sa din, saboda ka ambace shi a baya. Wannan wasu masail ne na hawiya yake ta daddala akan su. Wal maqtu yuradu bihi nafsul maqt wa yuradu bihi al mamqut, lafazin maqt da aka ce kaburan maqtal yana iya zama shi kanshi kyama din, asalin abin da ake ce mai kyama, abin da zuciya ba ta so, abinda mutum baya son yaji an ambace shi ko ya ganshi, abin kyama, abin kazanta, abin Allah wadare, yana iya zama kuma yuradu bihil mamqut, za iya kuma nufin wanda irin wannan siffar ta fada kanshi, wato shi mutumin ko halin da ake kyama, ko kuma ya zama ita kanta kyamar, kyama ta yi yawa a kansu, ko kuma su abin kyama ne, duk fasar na iya daukan haka. Yace kama fil khalqi wa nazairihi, kamar yadda yake a cikin khalq, ma aka ce khalq sai ya zama ita kanta aikin halitta, sai ya zama kuma makhluq abinda Allah ya halitta, lafazin khalq na iya zama ita kanta aikin halittawa, sai ya zama kuma wato sakamakon abinda ake samarwa bayan an yi halitta shine makhluq kenan, wa nazairihi da irinsa, wa misluhu qawluhu, kamar fadan Allah lima taquluna ma la taf'alun, ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun, ya ku mutane mu'minai me yasa kuke fadan abin da ba ku aikatawa, kabura maqtan ai kabura ma taquluna maqtan, kabura maqtu kadhibukum maqtan, abinda kuke fada da ba ku aikatawa ya kai shi kanshi kyama ta isa akan shi, za a iya cewa maqatan bi ma'ana kabura maqatan ko kaburan mamqutan, aikin shi kanshi kyama ne, ko kuma abin da ke faruwa daga aikin abin kyama ne, ai kabura maqtuhu maqatan, wal maqtu abin da ake nufi da al maqtu a yare al bughd al shadid, kyama ki wanda yake mai tsanani, kin abu mai tsanani, wa huwa min jinsil bughd al munasib li hali ha'ulai, shi wato irin kyama mai tsanani wanda ta dace da ire-iren waɗannan mutane, mutane waɗanda suke kafirai, masu canza magana Allah, masu jayayya akan maganganu da siffofin Allah ba tare da hujja ba, to ya dace ai musu irin wannan mugun kyama da Allah yake kabura maqatan inda Allah wa inda alladina amanu, ya kai wannan ya isa matukar abin kyama a wurin Allah da kuma a wurin mu'minai duka abin kyama ne, kama qala fil yahudi, kamar da Allah ya magana game da yahuda yake cewa bal qala Allahu alaiha bi kufri, Allah ya dame zuciyarsu ai khatama alaiha, kamar da yabu abakara khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah ubangiji ya dame zukatansu kuma ya dame jinsu, wa ala absarihim gishawa, sannan ya sa musu yana akan idansu, to kaga yahudawa Allah yace anan cikin sautin da sai kenan da Allah yace baqaba Allahu alaiha bi kufrihim, Allah ya manne zakatansu, an yi silin zakatansu, ma'anan tabaa ai khatama alaiha, abu rufi an rufi gam, to irin shi ne Allah kuma fada cewa khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah ya rufi zakatansu da jinsu, Allah ka tsare mu su ma saboda fata da suka yi akan gaskiya suna ji suna ganinta, su shine sai Allah ya sha makance zakatansu daga ganin gaskiya, Allah ya rufe kunnuwansu daga jin gaskiya, ma'anar haka shine ba wai ba za su ji ba sun zama kurani, a ko sun ji jin ba zai musu amfani ba, haka idanunsu da Allah ya ce wa ala absarihim gishawa, Allah ya sanya yana akan idansu, ba wai sun zama makafi physical makafi ba, a makafi na rashin basirar ganin, ko da sun ga gaskiya wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha, ko da sun ga kowace irin aya ce ba za su yi imani da ita ba, Allah ka tsare mu daga kin gaskiya, wa qad yasafahum bi nahwin مما وصف عدوهم فرعون. فقوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. يتي وقد وصفهم بنحو مما وصف عدوهم فرعون. الله يسبن تاسسوء متانا عن نبي موسى wanda suka yi barna da mu Isra'ila, Allah ya siffanta su bi nahawin da kutankacin mimma wasafa aduwahu fir'aun, irin yadda ya siffanta abokin gaban su shine fir'auna. Fa qawluhu, fadin Allah da yake wa qadina ila bani Isra'ila, mun hukunta ga bani Isra'ila, hukuntawa anan bi ma'ana alqaba, da alqaba'u shar'i bane nan, alqaba'u ne alqadari, akwai qaba'u iri biyu. Allah ya hukunta zartar da abu cewa ya ce kaza ce ya faru, rana za ta fito ta fadi, wannan qada'u ne wanda yake alqadari, ko kuma qada'a at-tashri'i, kaman hukunta cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Allah ya yi hukunci bi ma'ana wa shara'a rabbuka, nan kuma amaran shi wa qadaina ila bani isra'ila ay wa qaddarna, mun qaddarta, qaddartawa anan wato abin zai faru wala hatman ba zai yi a fasa ba. Can kuma wa qadara rabbuka alla ta'budu, wato shar'antawa, da haka za ka samu wanda zai saba wa wannan shari'a, wani din ya ki bautawa Allah, yana bautawa wani Allah, ko kuma yana kin yin biyayya ga iyaye, kaga duk ana samu irin wannan aikace. Amma wannan da Allah ya ce wa qadaina, to qada'a nan bi ma'ana wa qaddarna, mun kaddara, mun rubuta cewa sai kaza ya faru, mun zartar inji Allah, ila bani Isra'ila, ga bani Isra'ila fil kitabi, a cikin alkitab, ma'ana littafin kaddara, Allah ya riga ya hukunta a littafin kaddara da ke wajen shi, la tufsiduna fil ardi marratayn, za ku yi barna ku bani Isra'ila sau biyu. Kamar da malaman tafsiri suka bada labari, al-Imam at-Tabari ya hakaito maganganu kala da dama daban-daban, hadda hadisai da suke kamar da Ibn Kathir ya bayyana, wasu ma mawdu'ai ne game da tabbatar da me Allah yake nufi da wannan fasadi din su biyu. Fasadi na farko, kamar da aka rawaito daga Ibn Abbas da Qatada a cikin tabi'ai, shine cewa banu Isra'ila za su zama cikin aminci da zaman lafiya da kyakkyawan tattalin arziki da haɓakar rayuwa, sai suka ɓace, suka biye ma duniya, suka yi ɓarna, Allah ya turo musu da Jaluta, shine yazo ya karkashe su, ya halasta abinnan ɗinsu, alfarmarsu, ya kama ƴaƴansu, ya maida matansu bayi, ya ƙona garuruwa, shine fasadi na farko da suka yi. Fasadi na biyu kuma shine bayan da Allah kuma yazo ya cece su, ya kawo musu waqatala Dawudu Jaluta, annabi Dawud yazo ya kashe Jaluta, ya maida su kan tafarki mai kyau, rayuwarsu ta koma cikin jin daɗi da salama, sai kuma aka turo annabi Musa kuma suka sake kafircewa. Shine da tufsiduna fil ardi marratayn, za ku yi barna su biyu a bayan ƙasa, wala ta'alunna uluwan kabira, kuma za ku zama masu kaiwa matuƙa, kun ɗaukaka mai girma. Wannan daga cikin fasarar da malamai suka yi. Wasu kuma suka ce a fasara wancan dai shine al-fasadul awwal. Al-fasadul thani kuma shine abinda bani Isra'ila suka yi na ƙin yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sa'ad da Allah ya aiko shi da irin makirce-makircen da suka kulla mushi, da kuma yadda karki al'amari ya lalace musu, aka murƙushe su a bani Qurayza da Ahzab da makamantansu. Wasu malamai kuma a wannan zamanin suna ganin wannan abin da ke faruwa yanzu a duniya shine fasaran fasadi na biyu din, shine za a, kamar yadda Allah ya ce wala ta'alunna uluwan kabira, za ku wayi gari kun ɗaukaka ɗaukaka mai girma, shine kamar yadda ake ganin da Yahudawa sun ɗaukaka akan kusan kowa a duniya, sun karya ƙashin bayan kowa, dole kowa ya bi abin da suke so na ɓarna da tsarin tattalin arziki da abin da suke so na tsarin mulki, abinda suke so na tsarin addinai, ko mutane sun ki ko sun so barnar da Yahudu suka tsara, to ita ake bi. Sannan Allah zai kawo ƙarshenta sakamakon zuwan Mahdi. mahdi zai zo ya kawo karshen su da shi da annabi Isa ya tarwata su ya lalaka su wallahi alam fasarori ne daban-daban da malamai suka yi zance ne mai yawa game da fasarorin aya wallahi alam fa wasafahum bil fasadi fil ardi sai Allah subhanahu wataala ya siffanta su cewa suna yin barna a cikin duniya wal ulu kuma suna da daukaka kama anna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'a kaji shine ma'anar cewa Allah ya siffanta banu Isra'ila jama'a annabi Musa da irin abin da ya siffanta abokin gaban su shine fir'auna ma'ana kana iya zama kai da yana kuna da rikici da gaba amma ya zama kuma barnar ku iri daya ce ko kuma kuna da kamantakkeniya irin barnar da kuke kai baka fishi nagarta ba balantana har ka kafa mishi gaba fa wasafahum bil fasadi fil ardi wal ulu kama anna kamar da Allah ya bada labari cewa inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shiyan lalle shi fir'auna ala bi ma'ana tajabbara wa takabbara shine ma'anan ala wa tagha fir'auna ya kai matuka yayi dagawa yayi jabbiranci yana da girman kai a cikin duniya waja'ala ahlaha shiyan ya sanya ahlaha ahl al ardi anan umumi ne amma urida bihi al khusus ana nufin banu Isra'ila din domin su ne mutanen da ya wulakanta ya maida su shi'an ya maida su kungiya ya musu divide and rule ya rarraba su dan ya mallake su ya tad'ifu qa'ifatan minhum yana raunata wasu bangare na mutanen da yake mallaka su ne da banu Isra'ila din yudabbihu abna'ahum yana yanka ɗiyan su maza wa yastahyi nisa'ahum yana kyale sauran ƴaƴa mata su ci gaba da rayuwa kamar da bokayen shi suka bashi labari cewa za a haifi wani ɗa a cikin banu Isra'ila wanda zai zo zai kawo ƙarshen mulkin shi da jabbirancin sa to shine sai ya bada doka cewa duk inda aka haifi ɗa namiji za a yanka shi ne kawai inda aka haifi ƴa mace kuma a batta haka ya dinga kisa ya dinga kisa kamar yadda kowa ya sani a labaran tabbatattun labarai ne har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara aka haifi annabi Musa da Allah ya so ya kare annabi Musa kuma sai Allah cikin hikimar sa ya danka ma Fir'auna ne ma ya renan sa a gidan Fir'auna ma aka rene shi shi ba wai a wani waje ba labarin da sananne yadda Allah ya ba labari wahina ila ummi Musa an dabbihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi la tahzani illa inna raddu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin ko har zuwa inda Allah yake cewa faradnahu ila ummi kai ta qarra ainuha wa la tahzan da dai labari da gashi na cikin sutu qasas da wasu wurare tabbatacce a cikin alqur'ani da sunnah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan da alƙawarin Allah ya cika a kan shi shine ya kawo ƙarshen mulkin fir'auna da zalunci shi da dagawarsa da jabbirancin sa innahu kana min al-mufsidina lalle shi fir'auna lalle fir'auna mutum ne daga cikin mabarnata a duniya wannan ma cikin sutu qasas ne farko-farkonta وختم السورة بقوله الله يتكي ونن سورة تقصص دفعش تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والآقبة للمتقي الله يتكي تلك الدار الآخرة وشنن جد اللاهرة الجنة كنا نجعلها أي نؤطيها منا بايد الجنة للذين لا يريدون علوا kaga abinda fir'auna yayin din da aka ce inna fir'auna ala fil ardi da kuma su can wa qadina ila bani isra'ila da tusidna fil ardi maratin wa la ta'alunna duk wanda yake da irin wannan uluwi takabburi da jabbiranci da dagawa mun ji takabbur a baya shine mene wancan da aka ce kabura maqatan shine ke fasara mana cewa takabburanci shine uluwi a duniya neman daukaka da zafin ra'ayi da zafin kai da kin gaskiya da dagawa da takabburanci shine abinda idan mutum yana yi da samu dukkan lahira ba to mun gashi Allah ya ce wannan gida na lahira muna saka shi ne lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi ga wanda ba sa son su yi takabburanci su yi jabbiranci a nan duniya su suke samun tilka darul akhira Allah ka samu a ciki wala fasadan wanda ba sa son su zama barnata kaga shi ku fara ka ce innahu kana minal mufsidi إنه كان من المفسدين. الله بايا بعد جل الله لا جماسك تجبرنشي ده فسادي فسادي على شيني معاصي وانشان كما أولوي شيني وانشان كابرشن نتشنج فسرة لتعفن الله دين جايية أكن أبند الله يفدان جسكيا ده كما تشنج زنشان الله بعد هذا هجابا شيني تكبر شيني أولوي يندينا مكا تفسير القرآن بالقرآن شو كما فسادي شيني برنا da kisa da sauran abubuwan da suke na sako na duniya wal aqibatu lil muttaqina karshen al'amari yana tabbata ne ga masu takawa masu jin tsoron Allah Allah ka sanya mu a cikin su mimma wa hadha mimma yubayyinu anna qawluhu wannan yana daga cikin abin da yake nuni zuwa ga cewa fadin Allah da yake alladina yujadiluna fi ayati llahi mubtada'un wannan zancen farkon aya ta 35 din sai wajir alladina yujadiluna fi ayati llahi mubtada'un sabon zance ne laysa badalan min qawli ba badali ne da daga fadin Allah a ƙarshen ayar da ke gabaninta da Allah yake man huwa musrifun murtab in ka kalla ayoyin yadda suka zo da Allah ya faɗi cewa a ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله وصم فسرت وكذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب haka Allah yake batar da man huwa musrifun murtab sai suka ce alladhina yujadiluna fi ayati llahi badali ne daga musrifun murtab sai zama kenan kadhalika yudillu llahu alladhina yujadiluna fi ayati llah ya zama badali wato dai su wane ne musrifun murtab sune alladhina yujadiluna fi ayati llah idan ka tafsara haka ya zama badali kenan amma ibn tayyiba shi annabi sai ce a ba badali bane sabon zance ne cewa alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahu sabon zance ne an riga an gama da wancan na baya wato bayan da Allah ya gama hakaito zancen mu'minu ali fir'auna ne tun daga fadin Allah da yake cewa wa qala allazi amana ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawmal ahzab مثل يوم الأحزاب دي مثل المنزل تهزوا ومن يدل الله فما له من هاد ولكن جاءكم يوسف من قبل بالبينات كذا 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 تولن حكاية تاكاري إذوا قتلن الله كذلك يدل الله من كان ما من هو مسرف مرتاب حكاية تاكاري ينزل الله نيكي يناش تعليك دا حكاية بكي شوى الذين يجادن في آيات الله بغير سلطان أتاهم ينزل ونن wata ka'ida ce kuma amma Allah yake fadi bayan hikayar tattaunawa ko wa'azin da mu'minu ali fir'auna yayin wa jama'arsa ibn tumiya ya karkata zuwa ga wannan fasara cewa ba badali bane duk da yake akwai malaman da kuma suke ganin haka din wallahu a'lam sai ce fa inna subhanahu wa safa ha'ula'i bi ghairi ma wa safa ha'ula'i domin Allah subhanahu wata'ala ya siffanta wadancan da sabanin abin da ya siffanta wadancan kowanne akwai siffar su kaga su wadancan siffar su kamar da muka ji musrifun murtab wato suna kafirci ne a cikin jahilci da aka suke cikin arrai wanda shine aljahal sannan suna israfi akan kafircin sun zake a cikin sa su kuma wadannan alladina yujadiluna fi ayati llahi su kuma wadannan akan ilimi suke amma ilimin gurbatacce da aka suke jayayya da ayoyin Allah su da aka sai Allah ya siffanta su da cewa su suna da menene suna da kaburan makatan in fis durin illa kibrun mahum bibalighihi ba wannan da Allah yake kadhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar kaga su siffar da Allah ya faɗa akan su kenan su masu mujadala su kuma waɗancan masu kin yin imani da suka ce lan yaba'a Allahu min ba'dihi rasula yawa annabta shi ta gare shikenan babu wani annabi a bayan shi su kuma Allah yace mene yace kadhalika yudillullahu man huwa musrifun murtab kaga siffarsu su shine al-israfu wal-irtiyab siffar ko masu mujadala su kuma su ne at-takabbur wal-jabr ina fata mun gane wannan at-takabbur wal-jabrut abinda yake siffar su kenan siffar waɗannan da Allah yace ahlul mujadala su kuma siffar waɗancan ahlul kufri wal-jahli shine al-israfu wal-irtiyab wannan ne yasa sai Ibn Taymiyyah yake cewa shi a ganin sa a fasarar da ya karba shine waɗannan bangarori ne guda biyu daban Allah yake magana akan su Allah ya magana akan masu kafirci akan jahilci da israfi a cikin sa sune ya tike da maganar su waɗanda mu'minu ali fir'auna musu wa'azi sai kuma Allah ya dauko sabuwar magana daga ayat 35 inda yake magana akan hukuncin masu jayayya akan ayoyin Allah ba tare da hujja ba da haka ya karkata zuwa ga cewa wannan ba badali bane sabon zance ne domin Allah ya siffanta kowa a cikin su da siffa da tabban banta da daya idan da ci gaban zancen ne siffa ba ta bayyana ba ba ta bambanta ba yace ayyuhada hadha annahu ibtida'an qad qala fil ukhra daga cikin abin da ke karawa wannan fassarar karfi shine Allah ya faɗa a cikin ita ta ƙarshen wato waɗannan masu mujadala da Allah yace alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum Allah yace game da su wa qala qabla hadhihi al-aya kuma Allah ya faɗa kafin nan yace ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru tun farkon sura babu mai musu da ayoyin Allah sai kafirai wa qad yuqalu yace ana iya cewa yumkinu ijtima'a al-wasfayn zai iya yiwuwa waɗannan siffofin guda biyu su haɗu a wuri guda ar-rayb wal-jadl bighairi ilm siffa ar-raibu wacce ta siffantu wanda suka siffatu da ta sune waɗancan kafiran na da mu'minu ali fir'auna ke musu wa'azi ta siffa al-jadlu wanda waɗannan nabiyu suka siffanta da ita masu musu akan rashin hujja bi ghairi ilmin kama huwa al-waqi'u fi tawa'if kathiratin kamar yadda ke shine abin da yake a aikace ake ganin shi akan kungiyoyi da dama na musulmai shine suna cikin kokonto da kuma jayayya kama yajtami'ul ghadabu wad-dalal kama yadda ghadab fushin Allah da bata da mutum yake ciki suke haduwa akan shi yana cikin bata kuma yana cikin fushin Allah to ana samun kungiyoyi da dama da suke danganta kansu ga musulunci suna cikin kokonto da shakka sannan kuma suna cikin jayayya isu da kuma jayayya da kungiyoyi ire-iren su wa kad yuqalu yace ayatu kuma cewa al-ayatu tahtamilu al-waqfa wa tahtamilu al-ibtida ayatu na iya daukan a ce an yi waqafi ne an tsaya ne kuma ta daukan a ce wato an yi sabon zance ne in ka ce waqaf ma'ana a magana ci gaba ne akai kamar wancan da Allah yake khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim kaga wannan waqafi ne tam saboda wannan zancen ya cika khatama filin khatama ya haukan alqalbu ne wasam wa ala absarihim gishawa akan fusakunsu kuwa ko kuma idanunsu to abinda aka saka akan idanu ba khatam bane gishawa wato yana ce wata ke mai shamakance idan wancan kuma bamewa ne aka rufe to da haka anan za a samu tsakanin fadin shi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim akwai tsayawa cikakkiya a nan zance ya cika sai kuma a tashi wa ala absarihim gishawa to haka nan ma fadin Allah da yace kadhalika yudillullahu man huwa musrifun murtab shin zai yi a ce kadhalika yudillullahu man huwa musrifun murtab lilladhina a iya wasli koko waqafin da za a yi idan an yi ibtida zai bada ma'anar sabon zance koko zai bada ma'anar ci gaban zancen duk wannan kokarin fahimtar asalin me ye sakon da ke ciki ne da menene fassarar wajen yana iya daukan ya zama badali din ne kamar da wasu malamai suka karkata zuwa gare shi sai zama ci gaba ne da bayani akan siffofin mutanen da aka ambata cewa masu ar-raibu sannan kuma suna jayayya ba da hujja ba, yake zama kuma kamar da shi binti mai sakata zuwa gare shi cewa sabon zance ne, bayani ne akan wasu sabon nau'i na mutane waɗanda aikin su yake kama da waɗancan, ko kuma waɗancan da aka ambata a farko jinsi ne na irin waɗannan mutanen, domin shi yanzu wannan ka'ida ce amma, kamar da muka faɗa nan game da Qur'ani yana faɗa yana zance ne da qawaid amma, allazina yujadiluna, kaga ba a ce suwana da suwana ba, kai aka ce aka kawo wasfi na ismul mawsul allazina yujadiluna fi ayati allahi bighairi sultanin atahum, duk wanda ke cikin irin wannan ya shiga cikin wannan sifa. To da haka har da waɗancan da aka bayyana a keɓance su ma suna iya shiga cikin wannan ka'ida amma, sai da su ma jinsi ne na masu mujadala akan akan ayoyin Allah ba tare da hujja ba, wallahu alam. Wa qad yakunu hadha qira'atayn, yake na iya zama kuma ya zama qira'o'i ne daban-daban, wasu sun tsaya a nan akwai aya, wasu kuma ba su tsaya ba sun ci gaba, fatasugu kullun minhuma, sai zama kowace a cikinsu kuma karɓaɗɗiya ce, wa yakunu lahu wasfun sahihun, sai zama kuma siffa ce tabbatacciya ga waɗannan mutane, kama fi nazairi, kamar da ire-iren waɗannan suna nan da yawa a cikin Alkur'ani, inda zaka tarar wani waje akwai aya a wata kira'a, wani waje kuma babu aya, wani waje akwai lafazi ya zo da li'irabi kaza a wata kira'a kuma ya li'irabin ya bambanta kamar da muka ji a baya. Wa fil hadith alladhi rawahu at-Tirmidhi an al-Harith an Ali an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, akwai hadisin da al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan dinsa daga Harith al-A'war, Harithu al-A'war, wannan hadisi jama'a isnadin shi da'ifi ne saboda wannan mutum Harith al-A'war wanda malamai sun yi maganganu a kansa, malaman hadisi kusan gabaɗayan sun haɗa akan cewa mutum ne mai rauni, wasu malaman ma suna ganin riwaya ce munkara. Al-Imam at-Tirmidhi shi kanshi da fitar da wannan riwaya ya tafi zuwa ga rauninta, domin ya faɗa kamar yadda yake cewa hadha hadithun gharibun la na'rifu illa min hadha al-wajh, wannan hadisi ne mai rauni ba mu san shi ba sai ta wannan fuska, amma kamar yadda malami suka faɗa tun bayo ba, kamar shi kanshi ibn Taymiya da ya huja da hadisin anan, da kuma a baya-baya din nan Ash-Shaykh al-Albani da al-Allama bin Baz, Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su, dukan suna da maganganu akan cewa hadisin ma'anar shi ma'ana ce mai girma, kuma ma'anonin da ke cikin shi ɗaiɗayan su sun tabbata a aikace kamar yadda zaka zo ka ji, amma dai isnadin bai tabbata ba. To da haka sai wasu malamai suka karkata zuwa ga cewa to ta yiwu hadisin mawqufi ne, sayyidina Ali ne ya faɗa, dan maganganun sun yi kama da maganganun hikima waɗanda za a iya samu daga malami irin sayyidina Ali radiyallahu anhu. Wasu kuma malamai suka ƙara mai da martani akan wannan magana cewa bai yiwuwa sayyidina Ali faɗi irin waɗannan maganganu sai in yana da ainihin ahadi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A takaice dai, min jati sina alhadisiyya, a kanakanta ilimin hadisi wannan riwaya bata tabbata ba, amma zaka ji zai hujja da ita saboda abin da ke ciki na wasu kalmomi masu ƙarfi da kuma buƙatuwa zuwa ga daya a kalle su, da abin da yace warawahu Abu Nu'aym al-Asfahani wa ghayruhu min turqin hadidatin an Ali an Nabi sallallahu alaihi wasallama fil Qur'an. Abu Nu'aym shi ma ya fitar da shi da wasu su ta wasu hanyoyi da dama duk suna tikewa zuwa ga shi Harith bin al-A'war daga manzon daga sayyidina Ali, yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana siffanta al-Qur'ani wal hadith al-ma'ruf, hadisi ne sananne, qala qultu ya rasulullah, sayyidina Ali yace nace ya manzon Allah fa takunu fitan, za a yi fitintunu a bayanka, fa mal makhraj minha, menene mafita daga duk wata fitina ta yaƙe-yaƙe da zubar da jini da sabanin ra'ayoyi da bambancin aƙida da rikici tsakanin al'umma musulmai isu-isu da fitintunin yau da kullun na siyasa da tattali da rayuwa, me mafita? Qala manzo Allah yace kitabullah, riko da alqur'ani, fihi naba'u ma qablakum, a cikin alqur'ani akwai labarin abin da ya faru gabaninku da al'ummomi da annabawa da rigingimin da aka tsakanin gaskiya da ƙarya da fitintunin da suka faru da halakar da al'ummomin da wanda suka kafirce da makamantansu, wa khabaru ma ba'dakum, da kuma a cikin qur'ani akwai labarin abin da zai zo ya faru a nan gaba, shine tashin alkiyama ƙarshen duniya, sakamako wuta aljanna tsayuwa a ranar alkiyama kwanciyar kabari, ga sunan dai, wa hukumu ma bainakum, a cikin alkur'ani akwai kuma hukunci akan abin da zai faru tsakankaninku na sabani da rikici da zamantakewa da aure da saki da kasuwanci da yaki da zaman lafiya. Duk Qur'ani ya bayyana wannan huwal faslu laysa bil hazr. Shi Qur'ani bayani ne dalla dalla laysa bil hazr, ba ra'a raha bane ko ba'a ko sakin baki. Man tarakahu, wanda duk ya yi da alkur'ani min jabbari, mutumin da yake gani shi wai ya isa ya kai ya kawo ya bunƙasa, sai hakan ya bashi dama ya yi da alkur'ani qasamahullahu, Allah zai karya bayan shi, Allah zai kawo wanda zai zo ya fata-fata da shi. Wa man ittaba alhuda fi ghairi, wanda ya nemi shari'a a wani abu wanda ba alkur'ani ba, yana neman shari'a amma ba da alkur'ani ba, adallahullahu, sai Allah ya batar da shi. Wahuwa hablullahi almatin, shi Qur'ani shine igiyar Allah mai karfi din nan wanda da ya riko da ita ya tsira. Wahuwa dhikrul hakim, shine ambato mai hikima. Wahuwa siratul mustaqim, alqur'ani shine tafarki madaidaici. Wahuwa alladhi la tazighu bihi alahwa, shine wanda duk wasu soyayyen zuciya ba sa karkatar da alqur'ani daga yadda yake. Wala takhtalifu bihi alara, shine wanda ra'ayoyin mutane ba sa yin sabani akan shi. Wala taltabisu bihi alsun, shine wanda harsunan mutane da suke rikikita magana ba sa iya rikikita alqur'ani. Wala yakhlaqu an kasaratir radd, qur'ani kuma baya kodewa ko ya lalace ko ya zama out of date saboda yawan mai mishi da martani da ake yawan kai kawo da ake akan shi, baya sa a wayi gari a ce an daina yayin sa. Wala tanqabi ajaibuhu, abubuwan da ke cikin alkur'ani na ban mamaki ba sa karewa, kullum za a yi ta ganin abin mamaki sabo game da alkur'ani, game da lafazinsa, game da ma'anarsa, game da abin da ke kunshe da shi na hikima da mu'jiza, game da ɗaukakarsa da tabbatarsa a matsayin zancen Allah. Wala yashba'u minhu al-ulama, malamai na Allah ba sa koshi daga karanta alkur'ani da sauraron shi da yin karatunsa da tadabburinsa da yin da ɗauko hujja daga cikinsa. Man qala bihi sadaq, wanda da ya magana ya faɗi alkur'ani to ya faɗi gaskiya. Wa man hakama bihi adal, wanda da ya kunce alkur'ani to ya yi hukunci da adalci. Wa man amila bihi ujir, wanda da ya aiki da alkur'ani sai ya samu lada. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratin mustaqim, wanda ya kira zuwa ga alkur'ani sai Allah ya shiryar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya. Kaga waɗannan kalmomin gabaki ɗayansu gaskiya ne, haka suke a aikace a waƙiance. Za ka iya ka ɗauki kowace gaba kai ta mata sharhi mujalladi guda, ko ba haka ba, huduba guda, lacca guda, saboda haka suke. Kuma za a kawo misalai da nassoshi da ayoyi da waƙiyar rayuwa da maganganun malamai a wajen fassara Qur'ani din, ku fassara waɗannan kalmomi wanda su tabbatar da haka. Don haka zance ne tabbatacce, amma a hadisance sai ya zama bai tabbata ba. Amma duka maganganun suna da inganci a matsayinsu na maganganu, kuma suna da mahallin da za a iya sanya su a matsayinsu na tabbatattun abubuwa a waƙi'ance. Fa qauluhu, fadinsa da yace man tarakahu min jabbarin qasamahullahu, duk wani jabbari mai girman kai da ya yi da alkur'ani Allah zai karya kashin bayan shi. Wa man tagal huda fi ghairihi adallahullahu, wanda kuma ya nemi shari'a daga wani abu wanda ba Qur'ani ba sai Allah ya batar da shi. Wannan yunasibu qawluhu ta'ala, ya dace da fadin Allah da yake kazalika yudillullahu man huwa musrifun murtab, haka Allah yake batar da duk wani mai barna mai shakka. Wa kazalika qawluhu, kuma ya dace da fadin Allah kazalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar, haka Allah yake dame zuciyar duk wani mai girman kai wanda yake mai ji da kai. Fa zakara dalalan awwali wa zakara tajabbur athani, kaga wancan na farko Allah ya ambaci batarsa cewa kazalika yudillullahu, wannan kuma na biyu Allah ya ambaci jabberancin sa ay mutakabbirin jabbar. Wa zalika li anna al-awwala murtab, saboda wancan na farko shi mai shakka ne. Fa fatahu al-ilm, daka ilimin gaskiya ya kubuce masa. Hatta tabtagal huda fi ghairihi, ha haifin tabal huda fi ghairi, saboda ya je yana neman shari'a daga wani abu wanda ba Qur'ani ba, da haka sai ilimin da Qur'ani ya kubuce masa. Wa sani shi ko nabi jabbarun amila bi khilafi ma fi, shi kuma mai girman kai ne mai jiji da kai, sai yana aiki da sabanin abin da ke cikin alqur'ani faqasamahu Allah sai Allah ya karya shi wa hadani alwasfani yajma'ani alilma walamal kaga wannan sababin guda biyu sun hada ilimi da aiki wancan murtab rashin ilimi wannan kuma jabbar aiki da sabanin abin da ilimi ke hukuntawa to gudannan guda biyu ilimi ne nagarta da aiki ne nagarta su ne hanyar tsira aka san su kuma su ne hanyoyin bata aiki da sabanin ilimi da jahilci kenan ko kuma ana tana da ilimin amma a aikata san zuciya to waɗannan su kuma su ne hanyoyin bata da hanyoyin taɗewa da bil adam ke samun kansa a ciki zamu saurara anan saboda ƙurin lokaci bai kushe ba dai yana mana muqaddima ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.